بحمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصورتنا وقوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tafas ga watan Rabiul Akhir hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1435 Allah ta'ala ya hada mu wannan masallaci ya kushe ibal hasalati rahmatullah domin shi gaba da tafsirin alqur'ani mai jimma a cikin wannan sura mai albarka suratul mulk ko suratul tabaraka idan Allah za mu tashi aya ta 12
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتي إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم للي وهند سكيزن سوره من قدرسو بالغيب أفكي لهم مغفرة سناد وتقافرة وأجر كما سناد وتلادة كبير وتشتك من جرمة وأن الآية الله سبحانه وتعالى bayan yi bayani akan mutanen da suka zama sun kafirta tun daga walil ladina kafaru bi rabbihim azab jahannama wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya taqul takadu tamayyazu min al-ghayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir har zuwa fa'tarafu bi dhanbihim fasalli ashabat ta'in Allah ya bayani akan waɗanda suka kafirta waɗanda ba sa jin tsoron Allah suka bijire wa dokokin Allah ta'ala suka mutu akan kafirci ko kuma suka mutu akan laifuka da tsako Allah ya faɗa sakamakon su to ka'ida ta alqur'ani daga cin asaluna karantawa alqur'ani idan ye tarhibi sai ye tarhibi tarhibi tsoratarwa tarhibi kuma faɗaitarwa haka kuma ake son uslubin kowanne mai wa'azi ya zama yurajjibu wa yurahhib ya fadaitar ya tsoratar ya tsoratar ya fadaitar to shine bayan Allah madaukakin sarki ya ambata mana waɗannan mutane waɗanda suka zama kafirai da sakamakon su a lahira wuta za su shiga sai kuma yace innal ladina yakhshawna rabbahum lalle waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu malamai suka ce akwai al-khashya akwai al-khawf suka ce bambancin dake tsakanin al-khawf da al-khashya al-khawf mujarradun tsoro mutun ya zama yana jin tsoro koda bai san abin da yake jin tsoron ba shine ake ce masa al-khawf amma idan aka ce al-khashya to ana nufin jin tsoro tare da an san wa ake jin tsoro shi yasa Allah ta'ala yake cewa innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin bayinsa su ne masana waɗanda suka san shi sun san Allah sai suka zama suna da khashiya har inda can Allah madaukaki yayi amfani da lafazin al-khashiya yace idza fariqun minan nas idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allahi aw ashadd khashiya malamai suka ce nan ai iddi'a'i suke suna nuna cewa sun san Allah ne shi yasa sai Allah da ya tashi yin bayani sai bai ce idza fariqun minhum yakhafuna an-nasa ba sai ce yakhshawna an-nasa ka khashyati Allahi suna jin tsoron mutane dan sun san mutanen ka khashyati Allah kaman irin tsoron da suke ma Allah madaukakin sarki aw ashadd khashya ko kuma fiye da ma yadda suke jin tsoron Allah madaukakin sarki to al-khashya na nufin jin tsoron Allah alhali an san Allah shine Allah madaukakin sarki yake bayani cewa lalle waɗanda suka ji tsoronsa yasa a wata ayake cewa man khashiyar rahman bil ghaibi من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ko kaga sai kama da wannan ayat to innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa anta sike jinsu ko ubangijin su bil ghaibi al ghaib a matsayin basan basu ga Allah amma kuma sun san shi ta hanyar sunayensa da sifofinsa da ayoyinsa da halittunsa domin Allah ta'ala ana sanin sa ne ta hanyar halittun da yake وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد إن جديد جدشم مواقاما سيجم وفي كل شيء له آية أقول أبكت الله أخيوة ألامة تدل على أنه واحد والدكينون تشوى ألامة وفي السركيشي كأين باشد أبوهن نارين وأنا سنم ألا تحني الصفو فلسة تقوم حل التندي تقوم ألامو ميكو آيوين دي أجي أدنية sune ake sanin Allah subhanahu wa ta'ala ta sarhiyya amma ba a ganin Allah subhanahu wa ta'ala a duniya shine bil ghaibi to wanda suka zama suna da wannan khashiya din suna da tsoron Allah lahum maghfiratun suna da wata gafara daga ubangijin su wa ajrun kabeer sannan kuma suna da wata lada wacce take babba a ce an gafarta maka baka da zanubi kenan to zai iya yi walin tafin kai zama ba komai a ciki to shi kuma Allah baya haka idan ya ce ya gafarta maka shikenan sai kuma dibo lada sai ya baka innal hasanati yudhibna sayyiati idan Allah madaukakin sarki ya sa ya kaddara ma mutun ya sa to idan kuma mutun ya tuba ya aikata wani kyakkyawan aiki to sai Allah madaukakin sarki ya bashi lada a makafin wannan zaban da ya aikata an goge masa zanubin sa sannan ba za a bar wajen ya zama ba komai ba sai kuma a dauko lada sai a bashi Allah subhanahu wataala kawai ke da wannan ya gafarta maka ya goge maka zanubanka sannan kuma ya baka lada to waɗanda suke da wannan khashiya din tsoron Allah madaukakin sarki suna da wannan sakamako malamai suka ce akwai asbabu khashiyatillahi ta'ala akwai dalilan da suke jawo asbabban da suke jawo mutum ya zama yana da tsoron Allah na farko shine al-ilmu billahi bi asma'ihi wa sifatihi sanin Allah shi kanshi ya ake sanin Allah ta hanyar sunayensa da sifofinsa sun ya san sunayen Allah subhanahu wataala ya san sifofinsa to wannan matakin farko kenan da zai sa mutum ya zama yana da khashiya sababi ne wannan daga cikin asbabu khashiyatillahi ta'ala al-ilmu billahi an tariqi asma'il husna wa sifatihi al-ula ta hanyar sanin sunayensa kyawawa da kuma sifofinsa madaukaka sababi na farko ke daga cikin abubuwan da suke jawo khashiyatullahi ta'ala al-iman bil yawm al-akhir imani da lahira mutumin da ya san cewa wannan rayuwa ba madawwamiya bace ba za a tabbata akan ta ba ko ba dade ko ba jima za a mutu zai zama yana jin tsoron Allah madaukakin ba zai yi sakaci ba ba zai zama dan duniya ba ba zai zama kawai dan shaguliya ba saboda ya san wannan rayuwar ba ita bace rayuwar ƙarshe rayuwa ce ta gidan jarabawa in an zo an gwada to akwai ranar da za a zo a fitar da sakamako kowa alika ya ga sakamakon sa fariqun fil jannati wa fariqun fis sayyi al-iman bil yawm al-akhir iman da ranar lahira yana cin abin da ke jawo mutum khashiyatullahi ta'ala sannan al-iman bil ba'd wal jazaa' wal jannati wan nar imani da cewa za a tayar da mutane duk da suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke cikin lawazimul imani bil yawm al akhir amma malamai sukan bambanta saboda muhimmancin su tashin al-qiyama an ce za a tashi al-qiyama to ya yake to akwai al-ba'd za a tashi sannan akwai an-nashr za a watsa littafai sannan aljaza sakamako wasu su tafi aljanna wasu su tafi ta in mutum yana tuno wannan to zai zama ya sa shi zai sa shi zama yana da khashiyatullah zai zama yana da tsoron Allah madaukakin sarki alhali ya san wa yake jin su wannan manzila ta al-khashiya tana ɗaya daga cikin manazilus sa'iri tana ɗaya daga cikin matakan da mutum zai bi ya hahau ya hahau har ya kai ga zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zama cikin zababbun bayin Allah na gari to shine wannan Allah madaukakin sarki ya hada wannan malamai suka ce wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke kwadaitarwa da kuma bayanin yadda ake jawo hankalin mutane. Duk wanda kake tarbiyyar sa, to ana son ka riga ambaton masa sakamakon abin da zai samu idan ya zama nagari. Tun a duniya, in kana ma wani wa'azi, to ka riga nuna masa fa'idar abin da zai samu idan ya zama nagari, ya gyara kansa ya zama bawan Allah salihu. Ga sakamakonsa, Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu wannan. Ce innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, ce lahum maghfiratun wa ajrun 'azim kabir. Sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi sakamako, yayi mana targhibi, yayi targhibi tsoratarwa game da kafirci ba. Sannan kuma yazo ya kwadaitar game da imani da shi, to sai kuma ya dauko wani sabon mawdu'i, sai ya ce wa sai ku kaulakum aw idhabu.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.
الله ماذا وكتين سلكية وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم كوك طوي مغنرف أو اجهروا به كوك بيناتا إنه عليم بذات الصدور. Lallai Allah madaukakin sarki masani ne da abin da ke cikin kirada. Kamar Allah subhanahu wa ta'ala malaman ilmul munasaba, munasabatul ayati, akwai fanni a cikin usulut tafsir da ake cewa ilmul munasabatul ayati wa suwar, ilimin sanin alaƙar waccan ayar da kuma wacce ke bi mata, ko sura da wacce ke bi mata. Suka ce Allah madaukakin sarki ya ce إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولهم خشية الله أن تسن الله الحالي أن سن الله تودك تكن سن الله كسندك عبند الله كي كفأ الله سبحانه وتعالى ينعن يناجي كما ينعن wannan abin da kai ba zai boye ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ta hanyar jinsa da ta hanyar ganinsa da ta hanyar ilminsa. Ce wa sirru qaulakum, ko ku boye maganganun da kuke yi na munafirci da maganganun da kuke na saban Allah. A wajhahu bi, ko ku bayyana su, babu bambanci. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa, innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah madaukakin sarki ya san abin da aka yi a boye, wa akhfa, haka abin da ma ya fi boyuwa Allah madaukakin sarki yana sanar da shi, yana gani kuma yana ji. Domin innahu alimun bi zati su, Allah madaukakin sarki masani ne, sai ce alimun bai ce alim ba, wannan siga ce ta mubalaga. Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne da bi zati sudur, abubuwan da suke cikin kirara. A kirji zuciya ta ce, zuciya nan kuma ne makuntar dukkan wani alkhairi ko shari, a nan ne ake kulla komai, a nan tunani ke fara zuwa, sannan tunanin nan ya zo ya zama magana ko ya zama aiki, daga hakan ke fara zuwa, daga alkhafara ne. Al-Imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah yana koya mana, yana sanar da mu yadda mutum zai yaƙi munanan ɗabi'u ko munanan halaye waɗanda mafarinsu zuciya. Ya ce dafi'il khatara fa in lam taf'al sarat fikra fa dafi'ha wa qawimha bi ziddiha fa in lam taf'al sarat qawla fa qawimhu wa dafi'hu bi ziddihi wa illa sarat ila fa qawimhu ودافعه بضده وإلا صار فعلا. أقاومه ودافعه بضده وإلا صار عادة فيصعب عليك علاجها. إذا كفار جمهور تنانية درس سومك عشان زوجي يقع توي سوري قياكيش إن بحق بسي زمان مكة تنانية ودو كنسر إن أنت الخطرة شيني أبنك يزوم ومتر ألوك شيني كوي يجي أزوم أتعفق الوصف شيني سيجي لسا الخطرة. أما وند زاعي تيو دقوبي ويا زمان فكرة ya zama tunanin yau da gobe ke, tunanin yau da kullum. Ce idan ya zama maka tunanin yau da kullum, to yi sauri ka yaƙe shi, ka canza, ka fita daga wannan tunanin, ka kawo wani tunani na alkhairi. Idan ba haka ba sai ya zama ka iya furtawa. in kafurta so daya al-imam al-qayyim yace kada ka sake furtawa kayaki wannan furcin da kai ka kawo kishiyar sa ka kawo al-khairi furcin sharri da kai to kai gaggawa ka canza kamar da shi al-khairi shi idan baka ayi haka ba to sai zaman maka aiki sai kai kana aiwatar da abin da ka faɗi a baki in ka aikata so daya a matsayin jarabawa daga Allah to kada ka sake aikatawa ka yaki wannan abin da ka aikata mummuna ka kawo kishiyar sa idan ba haka ba sai zama maka al'ada in ya zama maka al'ada to shikenan ba za ka iya warka daga wannan matsalar ba ka zama kullun cikin ta kai in ka ce za ka canza ba za ka iya canzawa ba shine Bahaushe yake cewa tsalle dai ake a fada fitiya ayi dubu ba a fito ba al'ada kenan idan abu ya zama ma mutum al'ada to yana da wahalar canza shine Allah mana ku suke ce ya san abin da ke cikin kira abubuwan da aka yi zatu su du can cikin zukatan su kan su kira zan Allah mana ku ce sarki ya san me a cikin su ya san zukatan da suka zama na alheri ya san zukatan da suka zama na sharri malamai suka ce zukata da suke cikin kira za kala uku ne akwai alqalbul hayy akwai alqalbul mayt akwai alqalbul mari القلب الحي شيني قلب المؤمن زوجي يا مؤمن زوجي يتكرى يجيا أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا قلب المؤمن إن القلب الحي الضمير الحي سنة في القلب الميت شين قلب الكافر أو قلب المنافق القلب الميت كنا ما تتشي زوجي كنا زوجي يدبا هدري تارقا تامت سنة في القلب المريض ذاك قلب الفاسق زوجي يرفانك اتحد كيبيك قيم وابنن انغو غادي تكيدش شيو اذا انتظمت كن شيو ودرانا dan sai ta tabbata su wani nau'i na kanin kanin kafirci idan kuma wani zubin ta samu waraka shikenan sai ta digo ta tabbata su wani haske na imani qalbul fasik to Allah yana sana'a da abin da ke cikin kiraza wato zukata ce to daga ashe babu wani abin da mutum zai aikata ya koyi ga Allah subhanahu wataala sai mutum ya ji tsoron Allah mu da mutum zai da abinda kai a fili da wanda kai a boye duka a wajen Allah ɗaya ne kuma yana kallon abinda ka aikata kuma zai zo yayi maka sakamako akwai ranar da Allah ya bada suna da yawmat tulat sarayu ranar da ake bayyana sirrai a zo a fito da abubuwa fili harasa su yi har suna su yi magana gaɓoɓi su yi magana kowace gaɓa sai ta yi magana a cikin gaɓoɓin ɗan adam faɗa abubuwan da suka aikata shi ma mutum shaida fata ta jiki ita kanta za ta yi shaida har dan adam kafirai su ce lima shahidtum alaina fata ta ce fatu su ce antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwal marra wa ilayhi turja'un komai zai yi magana a cikin dan adam sai wajibi ne dan adam ya ji tsoron wannan ranar aya gyara alaƙarsa da Allah subhanahu wa ta'ala musamman kan wannan rayuwar da take ciki rayuwar tashin hankali rayuwar rashin tabbas rayuwar rashin jin daɗi wajibi ne ya zama kowa ya kyautata alaƙarsa da Allah subhanahu wa ta'ala daidai gwargwadon iyawarsa sannan abubuwan da suka kasance na saƙo mutum ya iya kabbacin ƙoƙarinsa wajen nisanta su sannan kuma mutum ya yawaita istighfar wannan su ne mabuɗan tsira da kuɓuta daga kalalaciya duk fitinar da ake ciki ma damar za a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to akwai mafita a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah mara kuɗi ce ala ya'lamu
ala ya'lamu man khalaqa huwa al-latiful khabir
ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ala ya'lamu man khalaqa shin yanzu wanda ya halitta bai sani ba alhali wa huwa al-latiful khabir kuma shine mai tattausawa mai tausayi al-khabir kuma mai bada labarin abinda aka aikata Allah madaukakin sarki shi ya halittar sa kuma shi ya san halitta wanda bai yi halitta ba ba zai san halitta ba so da kada Allah madaukakin sarki ya halince mu to kuma shine zai tsara mana yadda zamu yi ba a buƙatar wani ya tsara maka yadda zaka yi rayuwa don ba shi ya halince ka ba Allah da ya halince ka shi ya san ka shi ya san ka shi ya halince ka ya faɗi matakan da ya bi ya halince ka يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أدد مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم أنا فديت يا حلتي الأسئلة تندشي يا حلتيش عشيشيني فمدي سارة بطيتي يكذا كبكا kisa lalacewar dan adam ce intikasi ne juyawar dan adam kansa ya koma kasa kafafuwan su zama a sama idan dan adam ya zama yana neman wani dan uwansa dan adam ne zai tsara masa yadda zai yi rayuwa da dokokin da zai bi wannan ayar duk da aya ce makkiya tana ƙarfaso mana bayani a game da cewa ashe shari'a Allah subhanahu wataala shine ya cancanta ya tsara ta da kansa ya kuma faɗi yadda yake son a bauta masa domin shi ya halitta ya tsara shi kuma kowace gaba daga cikin gaban ka akwai fa'idar da Allah subhanahu wataala ya sanya ya halince ta a tare da kai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana yace kullu sulama min ibni adam alayhi sadaqatu kowace gaba a jikin ɗan adam tabbas akwai sadaka a kai mutum zai iya yin wata ibada da wannan gaban ta dukkan wata gaba a jikin ɗan adam da Allah ya halitta to ɗan adam zai iya yin ibada da wannan gaban ta a gefe guda kuma zai iya sabo da wannan gaban ta to ashe hatta yadda Allah subhanahu wataala ya ga dama ya tsara halittar mutum yana da alaka kuma da yadda Allah yake sanya mutum ya bauta masa shi zai tsara shi zai ce ga yadda za a rayu ba a buƙatar tunaninka abinda ake buƙata shine kawai ka yadda ka bi domin ba kai ka halicci kanka ba duk wanda ya ce ba zai bi Allah ba to ya kashe kanshi ya halicci kanshi da kansa sai zai tsara ma kansa rayuwa shi yasa ɗan adam ba yi da wani ƴanci fiye da ya bi Allah Allah da ya halicce ka yi maka komai kuma ya ce ga yadda yake son ka bi shi ka yi rayuwa a cikin duniyar nan amma sai ka masa tawaye ɗan lokaci kaɗan kuma idan aka jarrabi mutum da tashin hankali ko da wani ciwo sai kuma ya tuno da Allah alhali ya kauce ma Allah subhanahu wataala a cikin da yake cikin jin daɗi to Allah shi ya halitta wa huwa al-latiful khabir kuma shi ne al-latif bai tausasa ma bayinsa hukunce-hukuncen da yake ba bayansa babu zafi a ciki babu tsanani sallah biyar a rana ya ba ka numfashi kai kai ka fitar da mara kyau ka shigar da mai kyau ka sha ruwa mai kyau nasa ne shi ya ba ka ruwa kai tafiya a ban ƙasar ƙasar sa ce ka ɗibi ƙasar nan kai jini da ita ka ce suminti sumintin ma daga dutsensa aka yi shi amma kuma sai ya ce maka a cikin rayuwarka ya baka awanni 24 amma sai kai ta tambili a cikin 24 nan kwata-kwata ba na Allah a ciki kai ban mamaki shi yasa dan adam da ya gane hayatuhu kulluha lillah rayuwarsa gaba shi ɗaya ta zama ta Allah ne baya buƙatar wani abu nasa na kanshi me Allah madaukakin sarki yace masa yi shi yasa hatta a tashawa sai da gaida aka ce zaka yi a musulunci hamma gaida da zaka yi mu'amala da hamma rihi wannan da ke fitowa daga duburan mutum gaida zai yi da ita bawali gaida zai yi da shi komai sai da aka tsara maka saboda wanda ya halince ka shi ya tsara maka waɗannan dokokin amma wanda bai san ka ba shi yasa sai ya gama tsare-tsaren daga baki dai kaka taimanta da wani abu mafi mahimmanci a cikin rayuwarka bai tattauna a kansa ba shi yasa ko da an tabbatar da wannan tsari zuwa wani lokaci sai a ce kuma ana buƙatar a sauya amma ga shari'ar musulunci nan yau shekara 1000 da kusan 500 ake nima da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta buƙatar canji الشريعه الاسلاميه صالحه للتطبيق في كل زمان ومكان ومصلحه لكل زمان ومكان شريعه المسلمين ta dace da kowane wuri ta dace da kowane zamani kuma ita take gyara kowane zamani ita take gyara kowane wuri idan aka tabbaka ta aka fita to sai an ga sauyi a cikin rayuwar mutane sai mutane sun canza ba da man mutane za su tsara Allah subhanahu wa ta'ala cikin dan lokaci kadan rayuwar su za ta canza amma idan suka ci gaba da bin tambele wanda ba bai halince su ba shi zai tsara musu dokoki kuma su yadda da waɗannan dokokin su rika jin ai dokoki ne da su ne masu kyau wannan an shiga tambele kuma an shiga talala wanda hatta masanan kimiyya sun tabbatar da cewa ilimin kimiyya ta dan adam da take bincike da yake bincike akan dan adam bai ma fahimci dan adam ba bai fahimci kashi 1/100 a cikin rayuwar dan adam da bukatunsa ba da dalilan halittarsa akwai marubuci Alexis Carre marubuci ne dan kasar Faransa ya samu kyautar Nobel ya rubuta littafin sa al-insanu zalikal majhul man the unknown al-insanu zalikal majhul dan adam din da ba a san shi ba a cikin wannan littafin nasa yayi bayani kan yadda Bature ya fahimci dan adam da shirman da yake yi a game da dan adam shi kwata-kwata bai fahimci ma dan adam ba koda kashi dai a cikin dan adam bai fahimta akwai bayanin da wanda ya fi kama kwakwalwa ta yace masu cewa mace ta fito ta yi gogayya da namiji yake musan ma maksudin halittar mace ba ya dauko a matsayin sa na masanin halittar dan adam yace idan mutum ya kalli kira halittar mace daga cikin ta zuwa saman wuyanta yace ya bambanta da dan adam idan musannan namiji mace sannan dinta daga cibiyar ta zuwa sama ba irin dan ba irin dan mutum namiji bane saboda Allah subhanahu wata'ala ya shirya ta domin za ta yi wani aiki na musamman wanda wannan aikin dan shi ya halicce ta shine ta yi reno yace hatta gadan bayan mace da za ka dauko yaro namiji kai za ka dauko yaro ka ba wani katoto komin kibarsa ya goya shi sai ya sauke shi ya sa majanyi ya sa komai ko ya sa gemin shata ya daura bayan ya sauke shi sai kuma ka dauko wata mace ko da bata taba haihuwa ba budurwa ka ce ta goya shi to sai wannan yaron ya fi jin dadin wancan gadan bayan na waccan yarinya fiye da wancan katutan namiji saboda bayan ba iri dai bane Allah bai halicci wannan bayan dan ya goyo ba ba na goyen dan da bane sai dai kidan an yi abin nan ya riga dauko icci a bayan na icci ne kaga shi ko icce kaga tauyeki shi ko jikin yaro dan jariri kaga taushi gare shi so daga sai Allah ya halitta masa baya na bayan mace baya ne taushi shi ko wancan bayan na katoto shi ko baya ne wanda ya dace da azuba mishi wani abu wanda ya zama katata ya ci gaba da bayani yace idan dan adam idan namiji ya dauki yaro to yaro yana jin bambanci idan kuma mace ta dauke shi dauka kawai mujarradin dauka yanzu akwai maza da yawa wani ya haifi yaya bakwai amma bai iya daukan yaro ba amma da za ka sami yan yarinya kila shekarunta ba su wuce takwas ba sai ga so ta iya rike yaro wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala da ya zuba a matsayinsa na ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir to kaga wannan hikima ce ta Allah Bature ne wanda ba musulmi ba yake wannan bayanin ba musulmi bane a rikin tsarin har ya mutu mai musulunta ba amma Allah subhanahu wataala ya sa masa fahimta ya fahimci wannan sirrin na halittar Allah subhanahu wataala sai kaga wanda ya kuwa jaba ya fahimci wannan sirrin shine dan adam musulmi wanda yake da imani ya kare imani da Allah subhanahu wataala ya kare gaskata Allah kuma ya sake jajircewa wajen bin Allah subhanahu wataala wannan Allah marubuzi abin da yake faɗa mana sai ya ce wallahi ja'ala lakum al-ardha
dhalulan فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ألا شيني وان دي سنيا مكو كذا ذلولا واتش يشمف دامكو إتبكي تاكاتا فامشوا في مناكبها توقي تفيا أساسا ننتا وكلوا من رزقه كما قلت لك أزدك أن الله wa ilayhi an-nushur kuma tayarwa a wajen sa take Allah madaukakin sarki a cikin uslubin sa na jawo hankalin mu yana nuna mana mutuno da ababan da yayi mana ashe shi ya tantance rubuta masa ce huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya muku kasa al-ardh ana amfani da lafazin al-ardh a matsayin kasa ko kasa ko kasa kasa kuma ai ma'ana bi take da shi a Hausa ko akwai kasar Najeriya sannan kuma akwai kasar yashi akwai kasar Filista akwai kasar Laka ko kasa ce sannan akwai kasa ita ma tana da alaka da kasa wato wajen da ake takawa Allah subhanahu wataala duk in ka dauki wannan zai iya dauka ko al-ardh a matsayin kasa wacce za ku zauna a cikin ta da jahohi da kananan hukumomi da gundumomi da unguwanni da layika da gidaje Allah madaukakin sarki ya sokake muku kasa ku zauna a ciki shi yasa al-ardu kulluha lillah haka manzon sunne ce innal ardu kulluha lillah kasa gabaki ne ta Allah ce ba ta wani bace ba wani wanda zai yi al-bahri yace su ne asalin yan kasa innal ardu kulluha lillah haka manzon sunne yayi mu fahimi ba rabbi musayyin matul kazzab ya rubuta wasiqa zuwa ga manzal sama gabda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiqa samin musayyin mata rasulillah ila muhammadir rasulillah ad'u kalimu bay'ati ala anna laka nisfa al-ard wa li an-nisfa al-akhar shi wai wasiqa daga musayyin manzan Allah zuwa ga muhammad manzan Allah ina kiranka ka zo kaman mubayi'a ni ma Allah ya aiko ni a matsayin manzon Allah kaman yadda ya aiko ka kasa ta rabu kici kai kana da ardu mudhar ni kuma ina da ardu rabi'a larabawa sun ka ci gida biyu manya-manyan gidajen larabawa biyu ne akwai arabu rabi'a akwai arabu mudhar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga arabu mudhar shi kuma musailima tun da dan Yemen ne ya fito daga arabu rabi'a to shine sai ya ce wai ya raba kasa gida biyu rabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rabin kuma kasa nasa shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka mayar masa da martani min muhammadir rasulillah ila musailimatan kaddad kaga wannan sunan ya bi shi har abada annabi ya sa masa musailimatul kaddad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innal ardu kullaha lillah kasa gabaki ta Allah ce ba ta wani bane kasa gabaki ta Allah ce to kaga dalulan wallazi ja'alakum al-ardha dalulan Allah shine wanda ya sa muku kasa a matsayin aba mai sauki wajen zama wallazi ja'alakum al-ardha dalulan Allah madaukakin sarki shine ya sanya muku kasa ku taka ta a cikin da sauki ku tafi duk inda kuke so ku hawo mota ku hawo keke ku hawo jaki ku hawo alfajiri ku hawo doki ku hawo rakuni ku hau babur duk a kasa sannan ku hau jirgin kasa shi ma a kasa ake hawan sa kaga dalilan Allah ya saukake muku ita ku taka sannan wallazi ja'ala lakum al-ardha dalulan Allah shine wanda ya sanya muku kasa ta zama mai sauki wajen diba ku sarrafa ta ku yi ne ku shiga gidajen da kuka gina wannan duk tafsirin zai iya dauka dalul na nufin Allah subhanahu wataala ya saukake muku ita ta zama muku wata aba da kuke sarrafa ta yadda kuka ga dama ai wani mai wani tajiji ya dau mamarsa yana dawaji da ita kamar yadda Imam Bukhari ya fitar a cikin Al-Adab Al-Mufrad da isnadi ingantacce yake sai ya goya mamarsa yana awaki da ita sai yana cewa inni lahaba'u hal muzallal in uzi'at rikabuha lam ud'an ce inni lahaba'u hal muzallal ni ne raƙuminta wanda ya kasance al-muzallal wanda aka sauƙaƙe mata shi haunin yadda take so in uzi'at rikabuha lam ud'an idan wasu ababen da take hawa kamar sauran raƙuma da dawakai da jakuna da alfadarai in sun firgita lam ud'ari ni ba zan firgita ba za a iya firgita da ba shine da ya sauke sai ya gama dawaki ya je ya samu sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ba ya ce masa shin ya ce alaga tsala sahabin annabi da kai kaga dai yadda ne mababa can kage da nan ga dawaki ne idan saboda dadi ma habbaiti nake ja ina jan baitin waka ina cewa ita na zaman mata raƙumi na ta yi zullo a kaina yadda ta ga dama to kana jin nadiya ta alaga kuma da nayi mata duk abin da yake cinta ai mahuwa sayyidina Abdullah ibn Umar yace wa ne kai ai ko da numfashi fara ɗaya da ni ko in haihuwa da kai da kai naka baka biya ta yunkuri ɗaya na nakuda ba to kaga dai muhallin shahid shine al-muzallal zalul shine muhallin shahid na larabcin zalul sannan can Allah mun ce wa zullilat qutufuha tadlila tadlil na nufin a sauwake maka abu kai yadda ka ga dama da shi mun gane to shine zalula to ko dai kasa ko kasa wacce ake zama a cikin ta ko kuma kasa wacce ake amfani da ita a wajen gine duk Allah madaukakin ya sauƙaƙe mana wannan kasa amshuki manakibiha ku yi tafiya a cikin sasannin kasa ko a sasannin kasa ku yi sasannin inda kuka ga dama ku je kasar Allah ce وكلون الرزق مناكب ما لمن تذكر كما قال ابن الجرير الطبري ان متى عشان تصير جا قام غنغنو دا ويوا وسو كتي مناكب انا نبي جوانب ساتني سو كتي اي اصلين دا اكي تي ما منكب المنكب نا دان ادم سو كتي انا نبي بانغورانسا غدا بيكي المناكب الجوانب بانغورا wasu kuma suka ce aljibal famshufi manakibiha ay famshufi jibaliha fi tafiya a duwatsun ta amma Imam Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala sai tarjihi sai yace manakib na nufin jawanib sasanni famshufi manakibiha fi tafiya a sasannin kasa duk inda ka ga dama ka je kasa ta Allah ce sannan wannan yana nuna mu wa kulubin rizki sannan ku ci daga arzikin Allah da yi a kan wallahi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine wanda ya halitta muku duk abin da ke cikin kasa gabaki ɗaya naku ne dan ku Allah ya halicci wannan aya tana cikin ayoyin da suka fadaitar a game da fa'idojin tafiya a ban kasa a cikin tafiya akwai fa'idoji الامام الشافعي رحمه الله تعالى يا تتر فائدوجن تفيا مجابير ا cikin wasu baitotansa yake cewa tagarrab an al awqan fi talab al ula wasafir fi al asfar khams fawaid tafarruj hamm wa iktisab ma'ishat wa ilm wa adab wa suhbat majid yake tagarrab an al awqan baghdahum ku khatahu wa najis na zauna bi gabe ba na zaune bai ga gari ba ai ka'ida daga cikin hanyoyin samun ilimi akwai tafiya duk lokacin da kai tafiya sai ka kawo yasa ai malamai suke wasu suke fassara as-sa'ihun cewa al-musafirun fil ardh li yarau ajaib al-qadar tafiya a ban kasa domin mutum ya je ya ga abubuwan ban mamaki shi ne limamu shafi ya ce ka bar garinku ka tafi wani gari ففي الأسباغ خمس طوائف أتكن تفية تفية أخي فائد وجيب جابية تفضل جهازة إذا لغم في يمغى كون شيء تاشي كتبو نجل في قبيل زوف يا كتاواش كون إذا مكين غيرون في يامسا كون شيء تزي تبو نجل إن يتي هو نجلي سيدو بكين تكين ديكي تكي ياواش أرض بأرض والإخوان بالإذنه وزيدك يأتي لمن يسعى ومن يقوم إن جمي وإجزي ine ce tafarruj hannu ce waqti sabu ma'ishatin sannan kuma ana samun rayuwa idan an yi tafiya idan da ruhu ya kulle maka to tafi wani gari sai ga Allah subhanahu wataala ya ma ku shine iktisabu ma'ishatin wa ilmin sannan ana samun ilimi a tafiya wa adabin sannan kakan san rayuwar wasu shine adab kaka san kana sanin al'adun wasu ta sanadiyar tafiya da kai suhbatu majidi sannan kuma ana samun abokanai waɗanda suka zama masu daraja ana samun abokanai waɗanda suka zama masu daraja a tafiya to daga waɗannan fa'idojin tafiya Allah madaukakin saki ya bada umarnin cewa ayi tafiya a je a gaba yanzu duk wasu abubuwa da ake bada labari a cikin alqur'ani idan da zaka tafi kasashen da mafi yawancin abubuwan nan suka zaka ga wasu alamomin yanzu misali in ka je madain salih a Jordan suna nan ba la baka gudu Allah ya gafarta masa na sha din shi yana fada cewa ya ji ba su tafi ba su bi ba ya ga gidajen su annabi salih din nan din ya ga gansu a Jordan to akwai fa'ida a cikin tafiya yanzu ko hajji mutum ya dawo ina jin duk wanda ya je aikin hajji har ya mutu baya gama bada labarin abin da ya gani a aikin hajji duk mutumin da ya taba yin aikin hajji da zaran an zo an fara jiyar hajji to shi ma yana da abin fada ko so da ya taba zuwa zai iya bada labari ce kuma labarin nan akwai labarin da bai taba fadin shi ba sai a lokacin zai fade shi ba mai mai da labarin yake yi ba kullum zai iya samun labari ya tuno wani labarin abin da ya gani to kaga wannan fa'ida ce tafiya shi sai Allah mutum shi famshu fi manakibiha fi tafiya a ban kasa fi tafiya a sasannin kasa ka shiga can shi yasa da lokacin duniya tana kwance jami'ar islamiyya ta madina farkon kafa ta daliban farko to akwai wani tsari da jami'a take da shi idan aka ce an ba da hutu in an yi hutu kamar ta hutu ne wanda mafi tsawo hutu mafi tsawo kamar hutun karshen shekara wanda su suna ce masa al'utlatu sayhiyya lura da kasashen su masu zafin rana ne to ana lura da lokutan da suke da zafi to sai a rufe makaranta don aka yi wannan sai a aji jirgin sama kawai duk kasashen da kuke son kuje kawai sai ku shiga an riga an muku visa ɗaliban jami'ar islamiyya ne gwamnati ta ɗauki nauyin ku je wancan ƙasa domin wani ɓangare ne daga cikin gidaje da fiye da fiye to Allah ya umarni da a yi tafiya sannan wa kudu min rizqi ku ci daga arzikin Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce daga cikin famshu fi manakibiha ana nufin li talabi rizqi ku je ku nemi arziki shi yasa hatta sallah da aka gama ta ce fa idza qudiyatus salatu fantashru fil ardi wabtaghu min fadlillah idan aka gama sallar juma'a to ba kuma za a koma bane a ce ba za a je aiki ba a koma aiki a je a buɗe shaguna a buɗe kamfanona a buɗe ofisoshi a je a ci gaba da aiki a nemi arziki kuma wannan aya tana daga cikin ayoyin da ta kwadaitar da musulmai su zama sun rike madafin iko da madafin tattalin arziki a ban kasa kada su zama su ne matsiyata a cikin al'umma talakawa ba burin Allah subhanahu wa ta'ala ba ne bayansa na gari su zama su ne matsiyata a cikin al'umma idan ya zama mutanen kirki suke riƙe da arzikin duniya to kowa zai ji daɗi domin za su raba dukiyar Allah inda ya cancanta a raba ta amma idan ya zama miyagu su suka riƙe dukiya a ban kasa to kowa sai ya sha wahala shi yasa yahudu tuba babu a cikin littafin da suka rubuta na munafurci rubutakulatu kama ibtidiyun a cikin wannan littafin suka ce za su riƙe abubuwa guda biyu a duniya idan suka rike abubuwa guda biyun nan suna ganin sun mallaki duniya suka ce gold and press za su rike zinariya kuma za su rike kafafan yada labarai idan ka rike waɗannan abubuwan guda biyu ka mallaki duniya kai kake faɗa a ji duk wani labari da zaka samu yanzu a duniyar nan sai wanda sai dai na kusa da kai ne kai abin ka gani da kanka amma duk labarin da ake badawa na kasashen duniya sai fa abin da ya guda suka yi da a bayyana a duniya manya-manyan kafafen yaɗa labarai na duniya na su sai abin da suka ga dama a yaɗa su shabwa labarai su muna da labarai mutanen girki su mai da su wasu shedanu su nuna wasu miyagun mutane sun bata mutanen kirki a idan mutane su kaga wannan ke sannan suka ce za su rike arziki gold asalin kuɗi zinariya za su rike kuma ka kalle da suke duk ƙasar da suka ga dama suka kalla in suna son su husa tattalin arzikin su shi kenan sun san hanyar da za su husa kaga wannan Allah mana kun yace ku tafi a ban kasa ku nemi arzikin Allah kuma ku ci daga arzikin na ku ne ku ka fitar kan da ku ci daga kalubale ne musulmai suke da shi a duniya mai yawan gaske kalubalen su ne su zama kimiyya a hannun su take kimiyya ta zama a hannun musulmai take sarrafa abubuwa ya kasance a hannun musulmai yake kuɗi ya zama a hannun musulmai yake kai kiyada jagorancin duniya ga baki daya wajibi ne musulmai su rika tunanin ya za su bai da shi ya zama su suke da shugabancin musulmi suke da duniya ga baki daya amfanin yanzu su ake ja duk inda musulmai suke su ne a baya kuma ai ba haka Allah yake son mu zauna ba ko haka Allah yake son mu zauna ba a mu ne muka yi sabi ma kasabat aydikum hannunmu ne ya aikata abin da muka aikata ne muke jirba abin da muka aikata ne muke jirba ga misalai nan da yawa an kasa shi ina yawan buga misalai da Masar wanda abin da ya faru ne kwanan nan Masar shekarun da 60 'yan kama karya ke mulkinta shekara 60 'yan kama karya ke mulkinta wanda ba ruwansu da Allah ba su san Allah ba miyagun mutane su suke mulkin Masar sai ka ce to ai demokradiyya mutanen kirki suka fito suka shiga demokradiyya ina karanta waran nan wani yana cewa shugaban kasar Masar da aka hambare shi sojoji suka yi masa juyin mulki yana fadin mazayarsa wasu sukofinsa yana tattara bayanai yana mika ma masu ba da Nobel Prize cewa a ba mulki Nobel Prize yana kawo tarihinsa tarihi mai ban mamaki mahaddacin Al-Qur'ani shugaban kasa na farko a duniya da aka taɓa yi mahaddacin Al-Qur'ani a ƙarƙashin wannan tsarin nasu na demokradiyya mahaddacin Al-Qur'ani ko profesan jami'a injiniya a tsarin mulki cikin shekaru huɗun da zai yi Masar za ta fara ƙera mota da kanta kuma duk hanyar da ake bi ya fara shi waɗannan la'anannun mutanen da suke ganin ba za su bar duniya ba za su bar kasashen musulunci su zauna lafiya har ya soka a gidan haya yake har suka tsige shi a gidan haya yake flat daya yake kwana a ciki shugaban kasar Masar na farko da ya fara jan ya ja tahajjud da ka ba da bude Qur'ani ba shugaban kasa yana jan ta'addu ba a sallah a gidan gwamnati ba masallaci a Masar gidan shugaban kasa ba masallaci shi ya zo ya samu wani katon falo ya mai da shi masallaci ce a fara sallah aka fara sallah kuma shi yake jan sallah da waɗannan tsinannin da suke bin shi da a baya suka zama suke mishi juyin mulki wannan kalubale ne na mutum me ake nema mutum wayayye injiniya profesan jami'a sun an ce dokta shi kenan sun kai karshe ko ka kai profesa ba za ka ce maka profesa ba mu ne nan ake tutiya da shi
wan ka kai matsayin doctor ka kai karshe to professor ne na jami'a Allah ya fitar da shi mahaddacin alqur'ani to me ake nema amma tun ranar da ya hawo sojoji suka fara cewa ba za su maka biyayya ba kana shugaban kasa sojoji suka ce ba za su maka biyayya ba me yake shugabancin yanzu mu shugaban Najeriya ai shine shugaban shugaban dakarun askara wan Najeriya sarki yanzu tonata ban sani ba ko ya taba wani trainer Allahu a'lam amma shine shugaban kowanne soja duk sojoji a kanci in ya ce muku kaza za su amma sojojin masa suka ce ba za su mu yi biyayya ba alqalai suka ce ba karkashin shi suke ba kuma duk turawa suka tsara musu alƙalai to in ba kana shugaba ba ka da koti me za ka yi me bambanci tsakanin alƙali da malami alƙali yana ilzami malami ko ilami yake in na baka fatawa yanzu ni in ka tambaye ni na sanar da kai to hukuncin Allah ne in ka ga dama ka bamba ka gina ka tsabi amma in kujera alƙali na haukazo to dole ka ai abe hukumul ƙalubale ne in ya yanke ya kwakwafi kajar ƙalubalen musulmai ne da cikin waɗannan matsalolin da makirce-makirce da ake shirya musu yau da gobe wannan duniyar Allah madaukaki bai halicci musulmai da su zo su ga cikin kaskanci ba ya yi aya na faɗa mana ukulu min rizqi ku ci daga cikin arzikin Allah arzikin Allah ba shi da iyaka sannan wa ilayhin nushur ku sani kuma in an yi rayuwar duniya ba ta kare ba ne ba shi kenan ba a akwai tashi annushu Allah madaukakin sarki zai tayar da ku ita rayuwar duniya za a yi ta tana da karshe in an zo karshen ta to an mutu to kuma akwai tashi in an tashi kuma za a yi sakamako musulmi ke da wannan shi yasa fiqhunmu na da alaka da lahira kimiyyarmu na da alaka da lahira aikin ofis na da alaka da lahira kasuwanci na da alaka da lahira kowane aiki za ka yi na da alaka da lahira duk abin da za ka yi Allah zai tambaye ka na da lahira siyasa ba wani abin da ya zama bare a cikin rayuwarka gabaki daya rayuwarka ta Allah ce kada ku duba hikimar Allah marwa yana mana bayanin ni'imar da ya mana a duniya ce kuma mu ci amma kuma sai ce wa ilaihin nushur wa ilaihin nushur kuma tayarwa a wajen Allah take Allah shine zai tayar da ku bayan kun mutu za a yi sakamako wannan arzikin da Allah ya baka kai amfani da shi yadda Allah yake so ilimin da ya baka kai amfani da shi yadda Allah yake so ka karantar da mutane ka fahimtar da su koko ka bi san zuciya koko ka bi rima a shakida ki Allah ya tambaye mutum dukiyar da Allah ya baka tana cikin rizqullah sai tambaye ka ya kai da ita dama ta shugabanci da Allah ya ba mutum shugabancin siyasa ko shugabancin sarauta sai an tambaye mutum yayi da shi karfi da Allah ya baka ya sa ka zama karfi mai karfi zaka iya aiwatar da abubuwa da jikinka Allah zai tambaye ka ya kai da wannan ka duk wanda sai Allah ya tambaye mutum a gaba da shi wadda wannan kyakkyawar rufewa ce da Allah madaukakin sarki ya yi ma wannan aya ya yi bayani a game da duniya da yadda ya tsara ta kuma ya ce mu yi rayuwar mu a ciki amma fa mu sani akwai tashi wanda ya yi abin arziki za a tashe shi ya rufe littafin da hannun dama wanda kuma ya yi abin banza Allah zai tambaye shi zai saka masa kuma za a ba shi littafin shi da hannun hagu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata cikin wadanda za a ba mu littafin mu da hannun dama Allah madaukakin sarki ya sa damar da Allah ya bamu mai amfani da ita kafin Allah ya karɓi wannan dama domin damar nan ko mutum ya ki ko ya zo wajen bata ko dai a kwace dama kana da rai kana kallo a yi baka ko kuma Allah ya karɓi ranka shikenan dama ta kare su duka kowa ya amfani da damar da Allah madaukakin sarki ya bashi kafin wannan damar ta bunci malamin imama sai kima laraba suna cewa idza habbatir riyahu faqtarimha idan iska ta kada to ka ci gajiyar wannan iska in kana da shanya kan shanya domin wannan iska ba za ta dawo ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara bai fitar da mu addinin sa
Allah madaukakin sarki ya kara fahimtar da mu fassara Al-Qur'ani mai girma. Allah madaukakin ya bamu aiki nagari. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam wadansu limamai kafin su tada kabbar da sallah sukan ce don Allah a kashe waya, shin wannan bid'a ba bid'a bane? A huta lafiya, to me alaka wannan da bid'a? Ai an ce ne a natsuwa ake neman a yi sallah, ai da ake cewa istiqimu wa atadib. Me istiqimu? Lafazin istiqama za a iya lafta akan istiqama da itidali. Al-Imam Al-Qayyim sai da ya rubuta littafi akan al-istiqama qatan mujallal, an ce istiqimu, ku daidaita, ku tsaya yadda ake son ku tsaya. Daga ciki yadda ake son ka daidaita, akwai kamar waya ka kira ta ka daidaita daidaita a cikin masallaci, ka ga ba daidai bane, sadaka ba yi da alaka da a ce wai ba daidai ba, ko a ce abin da ya wajaba aiki a tunatar da mutane, kuma duk da za mu gyara waɗannan abubuwan ni ban zama sai an tunatar da mutane ba, da a ce muna da natsuwan mu, da a ce muna da tsayin duk waɗannan abubuwan sai an tuna mana. Mutum ya shigo wani mahalli mai daraja ɗakin Allah ta'ala, to ya kamata ya shiri kafin ya shigo. Ba ma haka nan ake shigowa ba, an ce da ƙafar dama za ka shigo, aka ce kai addu'a. Duk ana nuna maka yanzu ka zo wani mahalli, inna ka bil wadi al-muqaddas duwai, ka tuno da irin wannan ayat da Allah ya ce ma annabi Musa, fa khala'na alayka innaka bil wadi al-muqaddas duwai, kai ma zaka shigo masallaci, an ce ka shigo da kafar dama, sannan zaka shigo ba haka nan kawai zaka shigo ba, zaka yi addu'a, sannan inda ga gida kake tafowa fa akwai addu'a fa da kake yi har ka tafi masallaci, addu'an nan kuma tana da dan tsawo. Duk ana nuna maka yanzu wani waje za ka tafi na daban, to kaga ashe daga cin abinda ya kamata ka yi shiri shi ne duk abinda zai baka natsuwa, ka zama wanda ka zo wajensa ɗin nan Allah ta'ala ku yi gane mai kyau ya kamata ka yi wannan shirin. So kaga daga ciki akwai kashe wayarka ko ka sa ta a cikin shiru ta yadda ba za a ji ban an kira ka, kai kanka ba za ka ji ba, domin yanzu ka shagalta ganawa kake da Allah. Hatta sa sallah sa waya a vibration za a yi sallah, shi ban ga fa'ida, don vibration ai rashin natsuwa yake kawowa, sai ma za ka kafa ka tarika ba in waya China ce irin mai karan nan ko ba ita ba ce mai kama da rediyo. To kaga irin wannan, to mu gyara waɗannan abubuwan, duk waɗannan abubuwan ƴan uwa su ne fa muke rena. Ina yawaita tuno wata magana da wani dattijo ta bayi, an je wani taro, an je taro shi kenan ana bayanai na damuwar da ake ciki, sai wani ya leko ta windo, shi ba ma ya cikin inda ake taron, ya leko ta windo ya ce yana da bayani, ba a ba shi ma izini bai fara jawabi, ya ce malam duk wannan tattaunawa da kuke ta banza ce, mu yanzu kawai abin da ya rage mana kawai za mu fara kuna bakin wake ne. Akai ta ihu, mutane suke ta ihu a masallacin nan, ana kara ji ana kafar ba, sai wani dattijo bayan an gama hayaniya sai ya daga hannu aka ba shi ne, sai ya ce ƴan uwa ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu san halin da muke ciki, shi akwai abubuwa mu ne matsari dan karamin tsari, a masallaci ba mu da tsari amma ake ihu wai za a yi ta da bakin mene ne za a tuna bakin wake, shi ya ce ga ɗan misali ɗan karami, shi mutum zai zo inda ake aje butoci a masallaci ya ɗauka ya je ya zuba ruwa ya je bayi ya biya buƙatarsa sai kuma ya babuta a bayi, ya ce irin wannan ƴan ƙananan abubuwan mun kasa tsare su, sai na ga kuma za mu fuskanci manya-manyan al'amura, ƙananan abubuwa ƙananan abubuwa ba mu tsane su, ina za mu yi abin nan? Malami za a ɗauka a makaranta ba zai zo ya koyar ba, kuma ya sani koyarwa makaranta za a ɗauke shi ya san lokacin shi amma ba zai zo ba, ko fili addini yake karantarwa, ina zo a wani irin al'umma ce wannan al'umma? Akwai abubuwa na wajibanmu da yawa da ya wajaba a ce mu tsare, ba ma tsare ba,
ina za mu iya fuskantar manyan al'amura yaushe manyan al'amura za su gyara bana a dauki amana a ba mutum ta adiye ci amanar nan a dauko musulmi a tashi a cikin shugabanci ana munna yaje ya fata wajen kafin lokacin saukarsa a bada munnan labari a game da shi ya aikata kaza shi ya aikata kaza munanan abubuwa marasa kyau wanda ya kamata duk mutumin da ya zama musulmi idan aka ce ga wani shugabanci an bashi to aka sauyi mu abin da musulunci ya kira da muke cikin dan lokaci kadan aka sauyi amma musulmai mu duk waɗannan abubuwan mu ne a baya a lalace ina waɗannan abubuwa za su ɗauki cikin mana ke dole mu dawo mu ci waɗannan abubuwa idan kasuwa ka shiga sai ka ji ana nuna wani ana cewa ko ba musulmi ba ne sai ka ji ana cewa ai ya fi kaza ko ya fi arha shaida ana ba da shaida ya fi arha ko ya fi iya mu'amala da mutane duk ga sanin muna da su a cikin sami makanmu karatun ta na so faɗa makanmu gaskiya aiki na hannu in ka ɗauki ma'aikaci musulmi sai zai baka haushi har ne zai maka mai kyau ya za a juya mu juya yadda Allah yake son mu zama mu bar mu shaidanu kafirai su zama su ne za a ce wai su suke yin abu mai kyau mu kuma musulmai komai namu mu ne a wargaje ba daidai ba ne da waɗannan abubuwa suke yanzu waya wannan waya ba a masallaci abubuwan ba ba ne ko nan a nan da malam nan da ya zama mutu da ne kullum za a yi sallafi ya ce a kashe waya don a samu sallafi cikin mutuma e kuma saboda Allah kwarai amma ana gamawa ba za a kai injinas biradar mutukin ba sai ka ji diri wajen uku ko mantawa mutane su ji ko dai da kuma sa'a cin zuciyar mun sa wallahi za mu ke gyara kake kananan abubuwan nan su gyara su yan uwa Allah fa ba zai tambaye ka manyan gaggagaggan abubuwan da baka da ikon gyarawa ba yanzu mu nan ne da ni da ku ya za a ce Allah ba zai tambaye mu game da lahaga game da ya aka yi a Najeriya an yi kaza ko an sace biliyan kaza ba ba mina bil ni ban taba ganin biliyan ba taba ganin ta ba amma namu na kasan mu wanda muke da shi muke da iko ka canza naka wanda kan kashin ikon ka yake sai kuma mu zo muna saka shi da shi naka ka canza shi Allah zai tambaye ka game da shi ka fara canza naka wanda kake da ikon canza ba ai masu hikima Laraba suna cewa ghayyir ma bi nafsik yataghayyar at-tarikh sai ka canza abin da ke kanka tare da kai sai tarihi ya canza shine inna Allah ala yadi ma bi kun talbi ma bi kun da ku ma ji ne ce su canza Allah shi ce mu ci mu na insha Allah wa alaikum assalam wannan abu da wani na sai kyautatawa ce in su tsara haka yake ya ce mata ina kwana ya gaji shi ka ai in soyayya ce ta sa haka ai ba laifi bane akwai wasu abubuwa da mafi yawancin mazaje mu bakakken fata muke da su kuma dabi'a ce ta bakakken fata abin yana da tasiri kamar da ko rayuwarmu ce da muke ta zafin rana sai ya zama kawai mutum yana so shi a gidansa kullum yana sai ya zama wani zaki kuma hatta mutane dangi ba sa taimakawa wajen haka shikenan da za a zo yanzu wasu su gama mutum yana ma matar shi wani abu shikenan sai a ce ka mallan kici da kuma manzon Allah sallama an tambaye na Aisha me annabi ke yi a cikin gida tace ta ne qumu fi mihnati ahli Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwa akan hidimar iyalansa sai ka je gidan manzon sallallahu alaihi wasallam sai ga yana wanke-wanke sai ga yana shara menene wani abu a ciki to amma mu da za a ga mutane sai ta mallake shi sai abin da ta ce ko in bai mata komai ba me yake tangi to shi da kake ganin mu'amalar zamantakewa wani ba da ba da sai shin al'umma mun fi kowa sakin aure ya da kashi kenan matan kai dan ka ce bace ta kai ka tiya ta aiki kuma so tare take kana da bukatar wannan taimakon ne ma wajibi ne ma ka ce maka mata amma ba za ka ce maka mata ba yaro na ta dan da rayu kai kuma ka je ka zauna bace bace a ka maka abinci ka ci ga yaro na ta ihu yana kuka ga aiki tana yi ga wanki ga kaza na go na kaza yayi kaza fi ita kadai kai kuma kana ta abun nan ba za ka min shi tishiri ma bai ci ba idan mutum ya ce wa matar shi na kwana shi ke nan sai a ce kuma yayi laifi to ya ce mata ne ya zage ta abin da ya wajaba kai shine a yanayin yadda ake ciki yanzu sai ka shiga cikin tsari kana da dama sai ka shiga cikin tsarin ka fito takara ka shiga jam'iyya ka yanki tikitin wata jam'iyya ka shiga kuma ka shiga da manufa mai kyau kuma in lokacin takara ya fito yayi kai takara kuma ka tafi majalisa idan ka tafi daidai gwagwadon abin da za ka iya yi ka aiwatar idan an zo da wata dokar da kai tsaye tana cin karo da dokar musulunci kai iya kabbacin tsarin ka wajen dakushe karfinta inda yadda za ka yi a hana sai kai idan kuma akwai yadda za ka yi ka rage mata kaifi karfinta ya zo ya zama ya zama mara karfi to sai kai in Allah madaukakin sarki ya sa ka a haka mutum ma ya mutu to daidai gwagwado ya yi abin da zai iya yi sabanin mutum yanzu ya koma gefe ya ce ai kun shi kenan baza ba fushi ai ba ma ba tsarin Allah ake bi ba saboda wannan kuskuren fahimta ba haka muke nufi ba wajibi ne waɗanda suke da dama suke da iko su tafi kuma ana ganin sauyi daidai gwagwado na waɗanda suke zuwa waɗanda suke da manufa daidai gwagwado yanzu misali shugaban majalisar abin da wakilai me ya sunan shi tambuwal ai yana ne daga cikin mutanen da daidai gwagwado ko mutum ya ci ko ya so za ka ce suna kwatanta akwai daidai gwagwado yana da abubuwansa na alkhairi da ya yi gwagwadon wannan matsayin da ya tsinci kansa to kaga ana buƙatar jin wannan a Najeriya yanzu akwai musulmin da suka fito da shi yana ciki daidai gwagwado ya yi abin da zai yi yana yin abin da yake bai yadda ya shiga cikin aljihun gwamnati ba a abin da ya bayyana a gare mu sannan kaga gwamnan banki idan shi ba dan siyasa bane ai shi ma ya fito da musulmai abu ne da ake zata musulmai dolaye haka ake fassara mu a Najeriya mu dolaye ne sai gashi yana ta fito da dolancin profesoshin da suka gabace shi wanda suka rike wannan wajen yake jibe da ya tsara yadda ya daidaita al'amuran banki cutar da ake yi jibe daidai gwagwadon yadda ya to kaga shi ana buƙatar musulmi duk inda musulmi yake ya je ya tsinci kansa to ya bada sauyi daidai gwagwadon damar da ya sama abinda ya fi ƙarfinka kuma Allah ba zai kama ka da shi ana buƙatar wannan Al-Sheikh Al-Imam Izzuddin ibn Abdussalam Sultanul Ulama Izzuddin ibn Abdussalam Sultanul Ulama yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai waɗanda tarihinsu ya tabbata yadda suke gwagwarmaya da gwamnatin zalunci da gwamnatin kafirci ya rubuta littafi da ya samu suna Qawa'idul Islam fi Masalihil Anam Qawa'idul Ahkam fi Masalihil Anam a cikin wannan littafin nasa juz'i biyu ne yake bayani a yake cewa idan musulmi ya tsinci kansa a kowace ƙasa ko da ƙasar kafirai ne gabaki ɗaya amma shi ya tsinci kansa a cikin wannan ƙasar sai wannan gwamnatin ƙasar ta jawo shi ta ce to gashi ya zama alƙali ko ya rike wani bangare ko minista shi wajibi ne ya karbi wannan mukamin kuma ya iya kabbacin kokarinsa ya ga ya taimaki musulunci daidai gwagwadon damar da ya sama abin da ya fi karfinsa to Allah ba zai kama shi da shi ba sai daga kowane sanata kowane dan majalisa kowane gwamna kowane shugaban karamar hukuma abinda akwai kansila abinda ake fata a gare su shine kowa ya iyaka abinda zai yi ga aga an ga tsauri daidai damar da mutun yaga ya sama to yi amfani da wannan dama ya fito da kyawun musulunci ashe musulmai sune idan suka yi jagoranci ake samun ci gaba ake samun jin dadi yanzu ba sai an tafi da mutane ba a cikin jahohin Najeriya akwai gwamnonin da daidai ko gudu ko kaso dole ka yaba musu abin da suke suna nan ana ganin aikin su ba a goye kuma musulman mu ne sun yi daidai ko gudun abin da za su iya yi kuma suna da mashawarta mutanen kirki wanda suke ba su shawara kuma suna aiki da wannan shawaran da aka ba su amma akwai kuma abubuwa da yawa da ba za su iya yi ba Allah ba zai kama su da abin da ba za su iya yi ba ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به الله هكا دورا من أبن بظلام يجيبا سوانا هكا الله يجيب كاتا سلاما كتاما دكتا ما كجارا أنت بيما لأمك قل الله يجيب كالتا يا هل أنت مسلمي أيكي أجدن جيا ما ليتي إن يسا مدامي كلن أنزو يفسق البالايا يا تيب mutane idan mala abaka ku ne magana wasu ba su fahimtar sa mala abaka ku ne wani dattijo ne da yayi rayuwa ya shiga kasashen duniya ya gugurmaya ya haɗu da manyan malamai sannan kuma bayan wannan Allah madaukakin sarki ya bashi basira ta hanyar nesa so daga ya hanko mana abubuwa da yawa a kasan nan wanda ce bayan shi ake gani akwai ran nan nake tsoraka mala abaka ku ne yake cewa Allah kada ka sa an ga shugaba a zaɓi shugaban da ba musulmi ba a Najeriya. Allah kada ka kai ni lokacin da za a yi wani shugaban da ba musulmi ba a zaɓe shi a Najeriya. A lokacin da yake magana ina jin shugaban ƙasar soje. Shugabannin ƙasar soje duk malaman su ne mu'amala da su. Amma yake shugaban da za a zaɓa ya zama ba musulmi ba kada Allah ya nuna masa wannan lokacin. Domin gashi Allah ya nuna mana kuma ga abin da muke gani. To malam yana da wasu maganganu da yake yi na faqihi masanin fiqh mai hangen nesa sai mutane su zama suna da balgwalar maganganunsa ba su gane nan yana nuna maka gayar taqyil musulmi din inda ya tsanci kansa to ana buƙatar ya kawo sauyi ku duba fa gidan giya sai ya ce yayi in ya je kullun ya fasa kalba daya yace ya ce wa koda ba wai malam yana nuna cewa kake aiki a cikin giya ba yana nuna maka duk inda ka tsinci kanka ko kan kawo sauyi ka sauya daga mummuna ka kawo kyakkyawa abin da ake bukata ce nan ka ga wannan ke maganar malam da yake cewa siyasa ta fi talla aka je aka kashire ne jahilai da masu son zuciya suke ta mata ai sai na Usman ibn Affan ya fara fadin ta sai na Usman ke fara fadin ce inna Allah la yadhu bis sultan ma la yadhu bil qur'an Allah madaukakin sarki yana tunkuda wata banna da ake yi ta hanyar shugaba kwara daya abinda alqur'ani bai yi ba to sai dan Usman ya zama kafiri ne sai dan Usman yake nufi qur'ani malamai da qur'ani suke wa'azi tarin malamai guda miliya sai su ta wa'azi ba za ta canza komai ba domin ba za a ji su ba su da kotu amma idan aka samu shugaba ɗaya ya zo ya ce kada a sake kaza shi kadai sai ga annabi shine inna Allah la yadhu bis sultani ma la yadhu bil qur'an shine malaki siyasa ta musalla kuma tambaya aka masa aka ce muna bin qur'a muna jefa qur'a sai aka kira sallah to ma aje qur'an nan mu tafi mu je mu sallah ma sai ya ce amma malam ba ku me ce a'a ku gama sawa sannan ku je ku yi sallah domin idan kuka tafi ana iya zaben wani shugaban da zai zo ya hana ku yin sallah shikenan sai aka ce malam ku ya ce siyasa ta fi sallah siyasa abin duniya an ce duniya ta fi sallah magana ce ta fiqh zurfin fiqh ne wannan zurfin fiqh kuma abu ne a fi shari'ar musulunci ta zo tana kare masalih guda biyar abubuwa guda biyar shari'ar musulunci dole ta ce duk shugaban da aka zaba ya tsare su na farko addini sallah ga kashin da take wa zai tsare ta ai na ki samu shugaba siyasa ne siyasa shugabanci to amma su da yake sun kulla kokuwa na zukatan su in an ce siyasa sai su ce kai sai an jefa kwara shi yake nufi da siyasa a siyasa na nufi shugabanci ya zai a samar da shugabanci ne mai inganci a cikin al'umma shi ne ke ce mu siyasa Allah shiryata da su daga musulmi kalubalen mu ne kowa ya iya kabbaci dogaran sa inda ya samu kansa ya kawo sauyi kuma wallahi ana samu duk wanda zai zuga kai cewa Abdullahi abu ya lalace in ka je waje kaza ba za ka iya komai ba ƙarya yake maka kai iyakar abin da za ka iya yi sauran abin da ya bi karfin ka wallahi Allah ba zai kama ka da shi a Najeriya aka zabo a cikin sanatocin da mallam kace magana kansu ai akwai sandar su akwai sandar su da idan mutum ya zo ya gaishe ta akwai sanatan da shi ya dawo da wannan ya zo kai ta shi ba zai rika mata ba in ya zo kai sai ya wuce ai ba tsinta mata ne yau ba ko balle a ce ya walakar da kasa kawai gaishe ta ne ba zai yi ba to wannan ya jawo sanatoci da yawa suna suka bi nasa an dan ta da tazauniya wuwu a majalisa karshe dole aka kyale shi yace yancin shi ne baya yace sai an nuna masa sharadin da aka ce in mutum ya shigo majalisa a zaben shi siyasa ya gaida wannan sanda sandan banza kuma mafi yawancin yan sanatoci suka goyi baya suka zo yanzu ba su bi kawai sai mutum ya zo ko kallon ta ma bai yi ya wuce wala amina sanu Allah ya ji kansa ai haka ya bada labari a nan zariya ta faru akwai ranar da ake ce mata Bastoria ko Bastoria dai lokacin mulkin mallaka akwai alkali Mal Lawal wanda ya zama wazirin zazzau daga baya yace ana wannan bikin za a zo da sadadatu ta Ingila sai a wucewa da ita duk kowa sai ya biki lokacin sarki Mal Jafar ne shikenan ana zaune aka zo wucewa ranar Bastoria dai ranar Bastoria shikenan kawai sai alkali ba Lawal ya kimike ba yimin kimike wa ashe rabdan ya gan shi rabdan ya baci shikenan an gama taro shi je ke kara shi wajen sarki sarki Mal Jafar ya kira sun sarki Mal Jafar ya kira alkali ba Lawal ya ce to ga abin da rabdan ya kawo karanka an zo wucewa da dukkan Ingila baka ne ke ka girmama ta ba ya ce ranka ya dade ai wannan tuta musulunci mu bai ce mu girmama musulman banza ba haka ya faɗa Malami Kano a cikin littafin sa Hikayoyin Kaifafa Zukata ce musulman banza ba zan girmama shi ya ce in alagawar ta mala ya ce kwarai musulman banza ba ya ce ba zan girmama shi ba ya ce watakila da sarauniyar Ingila ta zo da kanta a matsayinta na 'yar adam in na ga dama sai in miƙe mu gaita amma tsumman banza ba zan girma mu tsumman banza ba addini na ya hana ni shikenan sai sarki Mal Jafar ya ce to ka ga dai waɗannan mutane muna bin su a hankali ce to ni shawarar da zan baka yace dan Allah in ana cikin nan kar ka sake fitowa yace wallahi dama abin da nake nema kenan shikenan to ka ga mutanen da haka suke alkali ne ba shine alkalin lardin zazzau daga baya zama waziri ma sai ba zai yi ba musamman banza ba zai girma musamman banza ba to ka ga kowace dama ka sama ka yi amfani da ita watakila da ba shi ba ne wannan a lokacin ya zama dattijo kuma babban malami kuma alkali watakila da ba wani ba ne sai ya ci duka da shi ne kai da wani ne ba shi ba ila duka zai ci amma da ya samu dama ya ki kuma rasdan ya ganshi suka hada ido ya kara nuna wa rasdan ya ganshi rasdan ya rasa yadda zai sai kawo kara ko kaga abin da aka kowa ya tsoron Allah damar da Allah ya baki amfani da ita da muna amfani da damar da Allah ya bamu kowa ya samu dama ya abin da zai yi daidai gwangwalo wallahi da mun canza abubuwa da yawa to wanda yake da ambition na siyasa to ya shirya yi kayansa ana da bukatar mutanen kirki su shiga ana da buƙatar mutanen kirki shi da yin jigo gudu damar da kai fama kai amfani da ita abinda Allah madaukakin sarki bai dora maka ba ka da ikon jarawa wallahi Allah ba zai kama ka da shi to shi wannan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in.